Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana ana iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe kamar yau kowace ranar Talata yana birnin Accra a kasar Ghana, inda wakiliyarmu a can Hawawa Abdulkarim za ta gabatar mana da shirin namu kamar yadda aka saba, inda a yau shirin zai tattauna kan batun dawowar 'yan kasashen duniya daban-daban da ke zaune a Amurka ba tare da cikakkun takardu ba zuwa kasashensu. Da ko ta yaya hakan ya shafi rayuwar matasa, musamman waɗanda ake maida daga ƙasar Amurka ƙarƙashin shirin na shugaba Donald Trump zuwa kasashensu na ainihi. Muna kuma tafe da wani girkin gargajiya mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in baku da Hawwa Abdulkarim a cikin shirin na yau da gobe.
Shirin namu zai fara da jin muryoyin matasa akan korar baki da kasar Amurka ke yi musamman 'yan Ghana. Daga nan mu tattauna da wani matashi wanda ya jima a kasar Amurka yake karban baki. Bayan haka kuma sai mu saurari takaitaccen tarihin sarkin samarin Accra, mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Amma dai bara mu fara da jin ra'ayoyin matasan.
Ni ne Ila. Trump abinda yake yin nan ba daidai bane, ko da yake har ga ya fadi kaman dai amma ba daidai bane, kuma wannan bai firgita mu da rashin zuwa wannan gari. Wannan gari tabbatacce ne mu tafi, kuma cikin iko Allah abinda yake ya zo da sauki.
Sunana Muhammad Mahfuz. Gaskiya dai abinda gwamnatin Trump na Amerika ke yi dai gaskiya bai dace ba. Tunda Amerika dai ta tana bugun kirji da cewa ita ce gabar tsiran kowa da kowa. To in wannan lokaci kuma ya zo sai wani gwamnati da President Trump su zo su ce wai kama a'a, wannan abinda Amerika ke bugun kirji da shi dai za a ce za a juya a ta dawo mutane garinsu dai bai yi ba. Matasa da dama sun shiga Amerika, ga shi kuma yanzu sun zamo zakaru kuma suna duba gidajensu. Sai sa Amerika da gwamnatin Trump suwa Allah annabi su duba cikin wannan lamari da su sausauta mu mutane.
Assalamu alaikum, ni mai magana sunana Isa Bakar. Da farko da shin ce Trump, dawowar Trump abinda ya komo da shin gari, to abu ne ne ba san ya da yi batun shi ba. A gani shi gyara gari yake, yana gyara garin ki. Isa ko abin da ake ce mai executive orders, wanda bai fiye taka duka yana takawa. Amma ababai dai kaman 11 da ya lissafa da zai yi dukkan nan shi yana cikin yanayi, wato a cikin ne aka samu deportation da yake batun, kuma yana samun masaloli, yana kara tax da sauransu. Amma ni dai ni a gani na san Trump ya zo ya damu duniya ne kawai. Idan Congress ba su yi wasu wani abu a kan yanayi da yake tafiya ba, America za ta shiga cikin wani mawuyacin hali yau da wani kwanakin kaɗan. Har ila yau dai ɗai kuma da mutane ba tare da an wani magani ba, ko an wani abu ba. To akan haka shi ya je dokoki yanda rabi a shiga gare shi.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamidu dan da kuma. To gaskiya abin da ke faruwa kasar America wanda na dawo da baki, wanda shi wannan shugaban kasa Donald Trump ya kudirta yake yi, to gaskiya abin ni bai bani mamaki ba. Abin da yasa shi ne tun a yakin neman zabansa ya faɗa ya ce shi idan ya dawo zai kori baki. To kaga wannan ni ba zai ban mamaki ba, abin da yake yi daman ya riga ya faɗa a ƙudurinsa in yazo zai yi. Sai dai bayan da za mu ce abin ya ne mana daɗi, saboda akwai 'yan uwanmu, akwai iyayenmu, akwai kakanninmu, akwai abokannanmu, maza da mata wanda sun shiga wannan American ta inda ba sun shiga bisa ƙa'ida ba, wanda wannan kama-kaman da ake yi zai iya shafar su, to kaga wannan ba za mu taba cewa mu abin yi mana ba. Sannan ni a yanzu kace in je kasar America in dai ta wannan bayan bangon ne, gaskiya ni ban da ma muradin zuwa, ban da ma so na je, saboda wannan abin da yake faruwa da wayanda suke can ma kada zaka shiga, ai baka san inda zai faru da kai ba. Sannan kasar Ghana kuma na ji kasashe da suna shirye-shirye dangane da shirye-shiryen da za su yi na tarbar ƴan uwa ko ƴan ƙasar su waɗanda aka kawo musu. To wannan ƙasar Ghana dai gaskiya ban ga alamar na ji an ce an fara wani shirye-shirye na tarbar waɗanda wataƙila in an ɗebo su daga can ƙasar America za su dawo gida. To ban ji wani shirye-shirye da aka ce ƙasar Ghana tana yi ba, ban sani ba ko a hukumance ana yi, amma a zahiri dai gaskiya ban sani ba. Yawa, wannan abin da zan ce kenan, abin da yake gaskiya bai ban mamaki ba, saboda ya faɗa ya kamata kowa ka san da shi da mantin da ya ce zai yi, to tabbas kuma ya zo yana yi. Sai fatan Allah ya kare ƴan uwanmu, Allah ya sa abin ya zo da sauƙin lamari. Wannan shi ne, wassalamu alaikum.
Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baya ba.
To yanzu kuma muna tare da bakonmu na yau, wadda za mu tattauna da shi akan abin da ke faruwa a kasar Amurka, wadda ake sako baki zuwa kasashensu. Amma dai kafin mu ci gaba da tattaunawanmu, shi da kanshi zai gabatar da kansa.
Ni kaninku ne kuma dan uwanku yaron zango mai suna Modibo Abdulkarim, an fi sani na da suna takalmin Shehu Ibrahim. Ni aifuwan Kitikrachi ne Otin Rijin, da da aka fi saninta Volta Rijin. Yarantana na tashi a Zangon Kumashi a Shantin Rijin, da babana ya bar duniya 1978. Yayana Buba ta ci gaba da dubana a Bema Camp Greater Accra Region insha Allah, wajin kuma gwagwarmayar rayuwa in fadi in tashi na yi kokarin hal na kai University Legon first year. A wajen ni Allah ya gwada iko na zu America Atlanta Georgia nike a zama, shi kuma gwagwarmayar rayuwa na ci gaba da neman ilimi hal na gama wasu colleges insha Allah.
To a halin yanzu me ke faruwa a Amurka? Duk da cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa a lokacin yakin neman zaɓe ko cewa zai iya kokarinsa ya ga ya kori dukkanin baki da ke da matsala a kasar, shin ya lamarin yake?
Ba shakka shugaban Amerika President Donald Trump a lokacin da yake campaign ya ce idan ya yi nasara cikin aikin da zai yi ma kasar Amerika shi ne ya kiyaye ta da miyagun mutane. Wasu sun rape mata, wasu kuma sun yi kashi, wasu kuma sun yi sata, wasu kuma sun shigo kasan ba akan anya na legal ba, ya'ani gwamnati ta bincike ka ta baka anya ka zo visa kenan. Wasu ba haka aka yi ba, ko da dai an taimaka da waɗanda suka biyo anya suka zo aka ba su asylum danganci da mai yasa suka shigo. Wasu garurukansu yaki ne, wasu garurukansu kuma abin nan da ake kira alamari na liwaɗi ba su, ana kashin su. Wasu kuma alamari ne dai na kashe-kashe yasa suka zo. To ga haka an taimaka musu aka ba su wajin bacci da temporary aikin takadda, hal Allah ya gwada iko a ba su kuma takadda na zama. Shi yasa Trump da ya yi nasara sai kuwa ya ci gaba da dama abin da ya ce zai yi. Ana kama mutane da dama, Ghana ba ta fita a ciki ba, kowa da niyyansa abin da yasa ya zo kasan America. Ba shakka yawanci an zo neman halali ne, gida ba ya da kyau, dole a zo a samu aiki ayi a taimaka da gida a kuma biya bukatu. Sai a ce anyan da aka bi aka zo ba anya ne na legal ba, kamar yanda wasu suka bi kan anya, sai a ce kuma gashi yau za a koma da su. Ba shakka akwai abin nan da ake kira fargaba. Ni dai a nan ba shakka mutane fiye ga 10 na taimaka musu, wasu an ba su takardan aiki, wasu ba ba su ba. Ana cikin fargaba, ana cikin damuwa kwarai, kasance cewa idan an kama ka an koma da kai, kaga ka koma kuma gidan jiya kenan.
Mafi yawancin matasa suna shiga kasar Amurka da wasu manufofi mabambanta, ko mu ce manufofi daban-daban. Me zaka faɗi game da haka?
Da manufansa, niyyansa, innamal a'malu binniyat, abinda yasa yazo a gari America. Wani yazo neman ilimi ne, wani yazo visit ne, wani yazo business ne, wani kuma yazo neman ya settle rayuwansa ne. Gari ne da take da yanci, ta ba kowa yanci. Ga mutum ya fito anya ya shigo garin gagajiya ga stress in zaka yi ta ba sa advice too much yi kaza ka kai kaza wasu su ji wasu su gundura kasance cewa kuma garin ya baka freedom shi yasa duk wanda zai ji nasi'a zai ji gargadi a cikin ikon Allah future sa yayi kyau gargadi kaman kaka sa kanka cikin alamari na karduka kaman sata kashi wasu abubuwa kaman haka an mutum ya ji wannan gargadi a cikin ikon Allah an samu zato na alkhairi cewa gaba yayi kyau amma ba ga haka akwai masala insha Allah shi wannan Daniel Trump din ya jima shekaru hudu ya sauka ya wuce sabon gwamnati kuma ya zo to abin da ya kamata a gane a wannan lokaci shine kan da aka tunduke an nunka fingerprint an tunsan inda kake an tunsan addressin ka shi yasa a zo a neme ka a kama ka ba abu ne mai wuya ba wanda ya karbe ka shi ke da responsibility kaya akan awazun sa gwada cewa ina kake in dai ka taba aikata wani abu na kaman mugun aiki ka karduka ba shakka an neme ka amma in ba haka ba tunda gwamnati ne ya baka takardar aiki naka ne kaka break law kaka kar dauka ka ci gaba kai aikin ka tsakanin ka da Allah da zit waɗanda ba su samu wanga dama ba suna cikin damuwa suna cikin firgita don me yasa za a neme su a deportin su in kuma ya zamana ka yi sata ka taba rape ka taba break doka to ka gani masalan ka dole an neme ka Allah kara kiyayewa
akwai wani ƙarin haske kafin mu kawo ƙarshen shirin
sa'annan abinda zan kara akan duk abinda na hada a sama shine ba shakka yawanci aka sa gana matasa in particular suna sha'awan biyowa akan anya su tuma bango su shigo a kasan America kasance cewa sun ga dama da dama sun aikata haka ga su kuma suna biyan bukatun su na rayuwa cin abinci ma fama takan taba ibadanka dole ne ka nemi sakiya shi yasa ban tuguman waɗanda su kuma that is the only chance da suka samu za su zo su gyara rayuwansu kenan don garin da suke yawanci ba aiki ana mutuwa ana gajiya dole ne su bi anya su zo
to iwa waɗanda suke shigowa ana kiransu wai ƴan bango waɗanda suka bi kasa suka shiga Amurka wani gargaɗi za ka yi musu kai dukkanin waɗanda ma ke kasar Amurka waɗanda suka samu takarda da wanda ba samu takardan ba da wanda ke fama da matashi da yanzu haka yake kasar Amurka wani gargaɗi zaka masa
shawaran da zan ba su shine suwa Allah suwa annabi na daya sun zo sun tadda wasu a garin su yi ta jin nasi'a advice din su Allah hada su kuma da mutanen kirki da za su tausaya musu amin ya rabu su ji nasi'a su ji gargadi kau ku nemi sauri garin ta ba ku yanci freedom wannan duka deceiving zaka ce kana da freedom kana da yancin aikata duk abin da zaka yi kaga wajen nan akwai masala wani freedom nan masala ne ka ji shawara ka ji magana guidance na dai kenan na biyu ka hada kanka da wani organization ko da religious organization ne kai ta biyan dues ko da samfuwa da kobo ni ka karena abin nan da ake kira volunteering ka samu wani health organization ko da lekata ka je wajen ka ce kana neman ka zo ka volunteer ne ko shara zaka yi ko a'a mai za su baka dai a cikin sauki kai ka samu certificate wajen su ka samu kuma certificate wajen organization sun ka da tabbatar cewa yarun kirki kake kana taimakawa da communityn ka uku ka kai wasa da savings samfuwa da kobo kaka rena shiri akwai su garin ga dayawa kaga kaya amma karshe ma ana sales ana rage kudi kaka damu ka san abin da ya kawo ka wannan gari save kudin ka sosai uku nemi aikin annu wani professional aiki ka gane ko koda dunki ne koda mekaniki ne koda painting ne akwai nan da ake kira kuma wani machine dai da zaka yi kana tuka ka gane ko kaman motor driving dukan ga profession ne mai kyau ka koyi fitting da ake wada insha Allah sa'annan ka kiyaye kanka shiga problem troubles taka dauka break laws ka kai sata ka ka rape ka kai kashi duk alamari ne da ka san kaman ya zama maka masala in ka kara doka ka kai ka remain peaceful ka remain respectful in ka samu aiki kana yi ne bawan Allah ka yi ladabi ka kaskantar da kanka sa'annan ka kai wasa da ibada da salati dumbin yawa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ta exercise kai ta shan ruwa kana cin fruit and vegetables lafiyanka ita ce first ita ce of the highest paramount lafiyanka shi sa ka kai wasa da wannan
kamar baye ba bari gani yau ka samu zaka wala kantani bawan yau sarki gobe life and this ups and downs
sai yanzu shirinmu na gaba muna tare da babban bakonmu na yau mai martaba sarkin samarin Accra.
Gara da Camry, Benz, Range Rover da Bentley. My brother man ni da kai za mu je 6 feet under the ground. Bar daga kanka, ka ji wai ya yi kuɗi, ta yi kuɗi, ya taɓa yin kuɗi. Ba su yam na, you go pity on my brother man. Kaga turu nan da yake na bako nan.
Eh, wata ba don so kai da kanka ka gabatar min da sunanka.
To sunana Muhammad Salisu Sagiye Maudi.
Sana za ka yi ka ba mu takaitaccen tarihinka inda ka taso, inda ka kai, da yanda aka yi ka karbi sarauta.
Okay, to alhamdulillah na ji a takaice dai ni haihuwan Ankara ne inda ake ce ma Zungule, amma na yi rayuwa daga Zungule na kuma je Sabon Zango, kuma kamar yadda aka gaya mini an ce kuma na yi wani lokaci kaɗan daga Agege daga Lagos State, da yake mahaifina mutumin Najeriya ne, shi a Agege aka haife shi. Ita mahaifiyana ita ce mutuniyar Ghana wacce sanadiyanta ne ina ji ni ma nake rayuwa na a nan Ghana. Na taso na yi makaranta Islamiyya, na yi boko na daga makarantar da ake ce ma New Hope School. Bayan New Hope School na je Bishop Mix Junior Secondary, bayan wannan sanar na je Adisado College, na gama Adisado College daga Cape Coast for Secondary Education na, da sai na ko da je Ingila na samu bachelor's na first degree na undergraduate na kenan. Na yi makarantar Islamiyya lokacin da nake Sabon Zango, ga makarantar Islamiyya daga Sabon Zango na nayi Arabiya na da karatun Qur'ani. To bayan haka kuma da na gama karatu na na shigo muka shiga harkan kasuwanci. Mun fara ne da harkan canji wanda ake ce ma remittances, wace mutane na aiko da kuɗi daga Ingila sai mu ba su kuɗin da zamu ba su daga nan Ghana. Mu bi commission, mun fara da remittances, daga nan kuma muka shiga harkoki daban-daban, kwangila na aikin gwamnati da harkan mai da kuma harkan gine-gine na titi da irin su hawa yau aikin da muke ciki kenan.
To hanyar da aka bi aka samu sarauta, wannan bangaren za a yi dan tabo muna kai sai ne aka baka sarauta, an zabe ka ne kane ka nema, an duba abubuwan da ka yi ne ka cancanta aka baka, ya aka yi dai kawai
ce kaman shekaru 15 da suka wuce na je Ankara, aka shiga wani, aka samu wasu samari da suka zo suka haɗe kansu tare, suka ce ya kamata su samu jagora wanda ya dace da wannan zamani. Ni ma bani da masaniya san ma kan yanda aka yi, suka kwasamce na ji an ce wai sun ce ni ne wanda na dace da wannan. To kamin mu zo nan, in san mahaifiyana ita ƴar sarki ce, kuma mahaifinta shi ne lokacin Galadima Alhaji Umaru Wahiso, masarautar Hausawa kamar yanda na ce gidan da mahaifiyana ta fito kenan. To babu shakka na ji su wannan samarin ya cancanta suka danganta ni da harkan sarauta, duk da mahaifiyata ce wanda ta fito wannan gidan. Shi suka ce da suka duba cikin samarin da suka tashi daga Ankara wanda ya dace ya shugabanci samari daga wannan lokacin har zuwa yanzu, shi suka ce ni ne Anasu Lissafin. Suka zo suka same ni suka ce ga abinda suka yi, na ce musu a ni gaskiya ba ne da wannan ra'ayin, amma shi suka ce a su ma da suka duba kai ni ne wanda ya cancanci su ba ma wannan sarautan. Shi da suka haɗa ni da iyaye na da limamin ƙasa da manya-manyan gari, sai suka ce gashi ana nema na da abu kaza naki. To shi iyaye na suka yi min magana suka ce a ai tunda neman ka aka yi ya zama wajibi, daman is a family of service, shi ne aka yi wannan sarautan. Kinga dalilin da yasa aka yi mini wannan sarautan kenan.
Wannan na nufin baka samu dan takara ba wanda yayi takara da kai wurin samun sarautan.
Kito andi ce dan takara ba, amma na samu labarin lokacin da aka kawo sunana akwai mutane su kuma da suka nuna suka nuna sun nemi. Bai an ce mini ma har an zabe an yi, amma da yake ni ban sa kaina ciki ba, ban ma bi abinda ake yi ba. To suka ce da aka hada kan samari da yawa aka yi zaɓen, ni ne wanda na fito. Ina ji waɗanda suka hada wannan kungiyar, ina ji su Galaxy da su Marigayi a Gwaji da sauran samari dai a Wayboy da sauran, ina ji suna nan raye. Yani so
kace shekara nawa kenan?
15.
15 dai an fuskanci kalubale
a da yawa ma. To aikin san ba za a yi ni a nawa rayuwan na san duk abinda ya zama dawwamamme ko na Allah dole ya dan fuskanci kalubale. To amma ni ba na daukan kalubale wani abu, ina ganin shi as wani dama ne da yake zuwa da ya kamata kai ma kai amfani da shi, ka kai ka ce ma kanka buri.
Akwai cikin kalubale baya ga nasarauta na rayuwa haka da zaka yi ka fadi wanda zai iya sake tunanin matasa waje?
Alhamdulillah, dama rayuwa yana kunce da kalubale ne da yawa. To wannan ba zai hana ka ka yi abin da ya dace ko abin da ya kamata ba. Duk wani samari da yake nan da ka tashi akwai abin da zaka sa gaba da kake so ka ce ma kanka buri. Ka nemi ilimi, ka samu sana'a ko ka samu, duk kalubalen da zaka fuskanta cikin rayuwa abu ne da yake zuwa ya ƙara maka ƙarfin guyiwa. To ni abin da yasa ni bana yawan cewa na fuskanci kaza shi yasa kaza kaza, kawai ni na dauke shi kamar daman kamin ka zama wani abu ko kayi wani abu meaningful ko kayi wani abu dawwamamme kamar yadda nake cewa cikin community dole ka fuskanci kalubale. So wannan dai are a part of
rayuwa.
So ka bari wannan ya ja ka baya. Duk abin da ka sa kan ranka za ka yi ya zamana na alheri ne ko kuma zai taimaki samari, zai taimaki rayuwanka ko zai taimaki jama'a da suke tare da kai, kawai ka ci gaba ka yi. Abinda Turawa ke ce ma obstacles, kalubale, wannan suna nan, tsallake su kawai za ka yi. Kamar yadda nake cewa kullum shi ne mutum. Allah ya riga ya bamu addininmu, ya bamu Qur'ani da hadisi, kuma shi ya bamu manya ma nagari, limamai da me za su dinga baka shawara. Wannan yana ɗaya daga cikin inda na samu kaina na yi ƙarfi. Idan na duba cikin hadisi da Qur'ani ban samu ba, shi in nemi manyanmu shi mu tambaye su shawara, kuma Allah ya sa suna bamu shawara nagari.
Wato idan na fahimci ka, duk matashin da ya tashi cikin rayuwarsa ya sa a ransa kamar kalubalen ya fuskance shi a rayuwa ta kowane ɓangare, amma ya mai da shi abinda zai gyara rayuwarsa, ko ba haka ba?
Kwarai kuwa, wannan ne dama mutum aikana rayuwa dole sai da kalubale.
Akwai iyalai mata da ƴaƴa?
Kwarai, alhamdulillah, akwai mata.
Masha Allah. Idan ka ce sarkin samari, wani aiki haka yake gaban ku?
Abubuwa da yawa ni a nawa lissafin, abubuwa da yawa aka ya kunci aikin sarkin samari da yake ba wani baitul mal kake da shi ba da zaka tafiyar da al'amuranka. Na ɗaya, you become a cultural ambassador. Na biyu kuma
ka zama jakadan al'adu da gargajiya.
Jakadan al'adu da gargajiya, na ɗaya zaka zama wannan. Na biyu kuma zaka zama inspiration, like ita mai zama inspiration.
Okay, mai wayar da kan al'umma.
Yawa, mai wayar da kan samari. Za duk dandalin da zaka samu kana tuna sasar da samari, muhimmancin rike al'adunka, muhimmancin rike ilimi, muhimmancin samun sana'a, muhimmancin duk abin da duniya ke ciki, kimiyya da fasaha, ilimin, muhimmancin samun ilimin kimiyya da fasaha, muhimmancin duk kana wayar da samari. Shi kai da kanka kuma ka zama perfect example to yanda samari ya kamata da yi rayuwar shi.
Wani abu musamman da kake so ka gaya wa mutane kan sarautan samari?
Ba dai wani abu bane. Idan aka ce sarkin samari, aikin san ba fadin sarki ne, ko da yake mutane suna so su canja wannan abin yanzu su ce kaman ai ya kamata a ce sarkin samari shi ma yana tsaye a wani sarauta ne da
mai
zaman kanshi. To amma ba haka bane. Duk wani sarkin samari ba fadin sarki
ne.
Yawa, to aikin ka dai da zaka yi duka kana compliment aikin sarkin ne ko sarakunan gari da kake jagora. Abinda kawai zan ce musu ne, na ga an ɗauko wani phenomenon da ana ta ɗaukan sarakunan samari, a ce na bangare kaza ko na unguwa kaza na kaza kaza to yana ya kawo kalubale da yawa shine mai sheke ga suna bugawa da substantive sarakunan su wannan ba abu bane idan aka ce kai sarkin samari ne na farko abin da ya kamata ka gane shine kai ba fadin sarki ne to aikin da kake yi kana yi ba masarauta ne da jama'a so ina jawo kan ɗan uwana sarkin samari da aka daddauke wurare duka su dinga ladabi da biyayya ga sarakunan su haka ya kawo mana ci gaba sosai
nagode sosai
Berowa sam ya paka kasamu mata sun pika But be careful what you ask for
To madalla yanzu mu shiga madafa
Tana faruwa wucewa take kamar bai
Assalamu alaikum yau shirin mu na kula ma ya shigo babban gidan dafe-dafe ne ko gidan abinci ko Alfredo's Bites zamu tattauna da ɗaya daga cikin chef masu dafa abinci nan Alfredo's ko ba haka ba yau ganan nan muna da wani abinci da Najeriya ma akwai shi gana ma akwai shi Najeriya suna kiran shi pate akwai paten doya akwai paten dankali da sauransu gana kuma mu ko muna kiran shi pate to yau shi nake son kin muna idan za a yi pate ko pate me da me ya kamata mutun ya nemi
amin da za a nemi na farko shine dundun na
doya
da manja da tankwa da kanana kifi nan ga mun na kiran shi tuna
wato kifi mai gishiri ne wanda ke da dan gishiri yake da dan girman
shi zamu nemi farko zamu nemi doyan nan doya she mu fere shi mu yi shi kanana ba kanana sosai ba madaidaiciya
girman shi ya kai kaman girman sikiri kin ga ko ne sikiri
glory girman sikiri glory no aka zamu she mu nemi tankwa ja the green one mu aje da
ka barkono kenan
kananan kifi da tunan da gishiri farko na dubiya silver sa ruwa cikin shin ka doyan nan sa ruwan nan bin limit shi kaman anti mu ce kaman 1 kilo akan ga
minutes yayi da dan doya
do a ya fi doya kadam doya ne ya fi taushi sa ya fi doya ruwan nan daidan shi ya fi doya kadam in ka sa kan wutan na ka kare shek bai ita basa for 30 minutes dai in yayi ta basa for 30 minutes shek ka lokacin tankwan da yake kan jin nan ka brand
kinika
tankwa ka gama tankwa ja da green one nan da wanga spices kananan nan she ka gama da shi she ka kakado ka dan ka sa cikin da tafanuwa
she ka nika wayannan kayan zaka nika wato barkono shi jan kananan nan jan da shi green kananan nan sannan da kananan kayan mar abin nan take sa miya yi dai da kamshi da mai shi gama duka she ki markada ki blend kinan
she ka brand duka she ka zuba kan doyan da ke kan wutan nan ne kamar yayi tabasa ka dan so 15 minutes pe shekau kifi kananan kifi ki katun daka shi de tunan no mo akran muna kan shi manyan kifi de gishin na cikin kadan sai ka zuba cikin sai ka kawo mai ka juye cikin sai ka rufe kai to an kaza ka bude ka ba duka de kananan kifi de kain de katun brand ka juye cikin na duka ya gama dadin shi ya shiga cikin doyan ruwan da ga kamar to in ka gama
so in ka tafasa bayan ka zuba duka ya tafasa wani lokaci zaka zuba mai
lokacin da ka gama kayan miyan no ka zuba na shaka sa mai ciki shaka sa mai tunuri na shi mai na da kayan da ka sa da dundun na duka ya gama ciki yayi tabasa cikin tabasa na dadi na duka ya shiga cikin dundun na to ka bashi for 30 minutes ka 30 minutes kuma ya nasu ciki to wurin nan ne shaki soke shi ka save
ya nasu wato yayi kaman fate ya narke
kenan ya narke yayi taushi yanzu wani ya laushi
yaya sunan
yan ko sunan ne Aisha
life is not easy Mr. Mana shekara da mata
an gaida malama Hawwa'u da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu a birnin Accra na kasar Ghana Hawwa'u Abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji muryoyin sa cikin shirin sai Fiona Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an jima ku